من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كما يدعى مكتاب هدوء أولنا مسلاتي من البركة إن شاء الله نا النور دكينا موسى أبوجا don karanta littafinmu mai albarka insha Allah na Ash-Shama'il al-Muhammadiyya, ko kuma Ash-Shama'il an-Nabi, wanda aka bi sani da Ash-Shama'il al-Muhammadiyya na Abu Isa rahmatullahi alayhi, bisa ga horewa da amincewa da yadda na Allah subhanahu wa ta'ala. Za mu ci gaba da karatu, muna masu farawa da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai, ya ba mu ikon fassara daidai, ya ba mu ikon aikata daidai. Allah ta'ala ya sa mana kauna, ya mana ƙarin kauna da biyayya zuwa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dukkan abin da ke cikin littafin na umurni, Allah ya ba mu ikon koyi da shi. Dukkan wani abin da yake cikin hani, ni da ku, Allah ta'ala ya ba mu ikon hannuwa da nisantuwa gare shi. Allah ta'ala ya ƙara mana kauna da soyayya da biyayya zuwa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allah ta'ala ya ba mu ikon makwabtansa a gidan aljanna da iyayenmu da malamanmu. Allah ta'ala ya gafarta musu ya ci gansu. Gabanin kuzawa ga karatu, ina mai farawa da bada hakuri. Sati da ya gabata ban samu zuwa darasi ba, kuma ban aiko uzuri ba. Wannan shine rashin aiko uzurin shine babban abin da yasa nake ba ku hakuri. Inda na turo uzuri yadda aka saba, an ce rana kaza ba darasi, to ai da sauki. Amma abin da yake wahalarwa shine mutum ya zo karatu ya zauna babu tabbacin zan zo ko ba zan zo ba. Abu ya faru ne ya same ni a cikin wani hali na jarrabawa. Muna International Conference Center na Peace and Unity Convention, wanda na san akwai bakin malamai da suka zo. To Allah ya kaddara ina cikin masu gabatarwa, kuma waɗanda suke wurin sun san har lokacin darasi ana Q&A session ba a tashi ba. Kuma in ma an miƙe a wurin, ka san cikin wurin akwai connection din na internet is very poor. Ko da kana son ka yi magana in dai ba waje ka fita, iya da wahala, ko ba za mu ikon fitowa wajen ba. To gaskiya wannan shi ne uzurin da ya faru ga waɗanda suka zo darasi ban samu zuwa ba. Ina mai ba su hakuri, kuma ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ladan wannan zuwa din. Shi darasin ɗaya ne a cikin abubuwa da yawa. Niyyar zuwa ɗin ibada ce, barin gida ɗin ibada ne, tafiyar ibada ne, ƙona man mota ko mashin ko abin da ya kamata wannan dan darasin ibada ne, zuwa ka yi fakin don jin darasin ibada ne, ka zo ka yi sallah a masallaci kana jiran a yi darasin ba a ma yi ba ibada ne. So ka kuma koma gidan ibada ne. So abin da kawai kana shi ne darasin da ba a yi ba, amma sauran ibadun insha Allah ta'ala ladan su iya ne. Ina ga da wannan kuma gaba ma inda ma sai ban faɗa ba, kaba akwai ladan ba. Sai Allah ta'ala ya sa mu wani lafiya. yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na 39 a cikin littafin Ash-Shama'il al-Muhammadiyya. Yau kusan muna nawa ga wata 17 ko ga watan Rabiul Awwal Hijira shekara ta 1440 insha Allah ta'ala. Allah ya mana jagoranci. Muna cikin wani bayani. Muna cikin babu ma ja'a fi idami Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Babi da yazo cikin siffar miya ko kuma kunu ko kori ko soup ko butter na manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi. Mun yi bayani akan wannan babi kaman darasi biyu. Yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na uku. Allah ta'ala ya mana jagoranci. Daidai kan hadisi ne za mu tashi. حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري وأبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى أن رجل من أهل الشام يقال له عطاء عن أبي أصيل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت ودجنوا به فإنه من شجرة مباركة. Wannan hadisi ya zo daga Mahmud bin Ghailan da daga Abu Ahmad Az-Zubairi daga Abu Nu'aym su biyu suka ce daga Sufyan wa Sufyan bin Sa'id As-Sawri rahimahullahi alayhi an Abdullah bin Isa an rajul min ahli Sham daga wani mutum daga cikin mutanen kasar Sham yuqalu lahu Ata ana ce masa Ata an Abi Asid daga Abu Asid kare yake kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi yace kulu zait ku riga aiki da man zaitun ku riga cin man zaitun wadajinu bihi ku riga shafa shi fa innahu lalle shi yana daga min shajaratin daga bishiya ce mubarakatin wacce take mai albarka. Wannan babu yana ci gaba da karantar da mu irin abubuwa da manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi yake sha a cikinsa. A baya mun yi bayanin abin da yake ci. Wannan babu yana karantar da mu abin da yake sha. Abubuwan da yake sha mafiya yawa suna da matukar amfani a jikin ɗan adam. Baya aiki da abin da yake mai cutarwa. Saboda addinu ja'a li sa'adatil bashar wal intifa'i sharri anhu wadh-dharar. Addinin musulunci manufarsa daman ya zo ne don ya datar da mutum. Dukkan abin da kaga an halartar da shi a cikin addini to babu cuta ba cutarwa. Dukkan abin da kaga an haramtar da shi ko da ku yana da amfani to illarsa ta fi amfanin yawa ce za a haramtar da shi. Wannan shi ne tsarin shari'a. Shi haka ga dukkan ababe da fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake ci ko yake sha akwai albarka da yawa a cikinsu, akwai amfani da yawa a cikinsu. Mafhum? Tayyib. Da haka wannan hadisi zai ci gaba da bayyana mana abubuwa da yake sha. Yace an rajulin min ahli Sham daga wani mutum daga cikin ma'abota mutanen kasar Sham. Kasar Sham a da kenan yanzu shine kaman kasar Syria da kuma wani bangaren kasashen da suke makwabta da ita. Mafhum? Asalin mutumin ya kare lahu Ata ana ce masa Ata. An Abi Asid daga Abu Asid kale ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci sun tabbata gare shi ya ce kulu azzayit ku sha wato kaman ku ci azzayit wato ko ku ci wanda ake ci kaman na ƴaƴa kenan ko ku sha wanda ake sha na ruwa. Kalmar kulu daga akala ne, sun kace kulu fi'ilul amri ne wato ku ci kaman fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswadi min al-fajr. Don haka kulu ku ci azzayt ku rika cin azzayt wadajinu bihi ku rika shafa mansa a cikinku fa innahu lalle shi min shajaratin mubaraka yana daga cikin bishiya ce mai albarka. Wannan hadisi Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alayhi ya tabbatar da ingancinsa a sahiha hadisi ne 379 cewa hadisi ne wanda yake ingantacce. A cikin wannan hadisi akwai kwadaitar da mu aiki da man zaitun kuma ya kira ki da cewa mai albarka ne. A tarihi daman an samu cewa asalin man zaitun ko kuma asalin zaitun daga kasar Sham ne shine kasar Syria yanzu yana daga cikin albarkarsa da bincike ya bayyana man zaitun yana maganin cututtuka ko kwayansa da maganin cututtuka kaman guda 70 da yankaci kaga kenan albarka ta yi ne ta tabbata a cikin sa da wannan Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu yake cewa babu wani abu da ke jikin bishiyar zaitun face yana da amfani tun daga jijiyar tun daga bawon bishiyar tun daga bishiyar tun daga ganyen tun daga ƴaƴan tun daga kwallon tun daga man Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara masa ya ce duk jikin zaitun babu wani abu da bai da amfani ko menene fa kowane a kafalta inda aka ci gaba ana iya yi da wani bangaren jikin zaitun sai sama Allah ya ce ku rika cin sa kuma ku rika ne ku rika sha ya ishe ka albarkar sa Qur'ani kalmar zaitun ta zo a Qur'ani mun duba cikin surah Tin aya ta nawa aya ta daya Wattini wazzaitun kaga Allah ya yi rantsuwa da attin da kuma azzaitun to duk abin da Allah ya rantsa da shi yana bayyana maka abin babba ne shi yasa duk abin da kaga Allah ya kira shi a Qur'ani ya rantsa to sake kallon abin babban al'amari ne abin ko da hikimar bata bayyana gare ka ba to akwai wata hikima mai girma a cikin al'amarin shi yasa Allah ya rantsa shi yasa Allah baya rantsuwa da makasancin abu ya yi rantsuwa irin wa sama'i ya yi rantsuwa wa shamsi ya yi rantsuwa wa laili duk abin da kaga ya rantsa akwai ayoyi da yawa a ciki sai dai ko bincike ko kuma tafakkuri ko tadabburi namu ya gajiya amma akwai ayoyi da yawa to Allah ta'ala ya rantsa da bishiyar zaitun sannan idan muka duba a Qur'ani ma ya kara bayyana cewa bishiya ce mai albarka wata aya kenan tana ara mu الله نور السماوات والأرض مثل نوره هكذا كان محل الشاهد يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية أنا كنا شنك بشيا من البركة هكذا الله يتي من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية تكلمة سورة سورة النور آية هنا 35 ga Allah ya rufa mana asiri duk ya zo a wannan kuma abubuwan da suke fito a cikin kasa Allah ta'ala ya kara bayyana azzaitun ya nuna falalan su akan saura dan da shi ya fara ambata ko da cikin suratul nahl yunbitu lakum bihi zar'a wazzaituna wan nakhila kaga sai fara kiran azzaitun a cikin suratul nahl aya ta 11 na to haka yace ku rika cin azzaitun wadda binu bi ku rika shafa shi a cikin ku yana da kyau a rika shafawa musamman na daga cikin amfanin sa zamu yi magana akan amfanin cidin ko shan sa gabanin insha Allah ya zamu magana akan shafawa bangaren shafawa ana iya man shafawa da man zaitun yana da matukar muhimmanci a cikin dan adam musamman wuraren da ake da tsananin zafin rana kaman jazira ta Larabawa irin misali Saudi Arabia misali irin United Arab Emirates irin wajen su Qatar irin su Jordan wani lokaci sai ga ranar tana iya kai 55 ko wajen 60 a Saudiya na sa akwai ta da in tayi tsanani kada ma a sa muku psychological damuwa sai a rage kaman 10 tana 55 sai a ce 45 ne dan me saboda lokaci kama san tsananin yana tada hankalin mutane waɗannan kasashen har a yanzu in ka je irin United Arab Emirates in ana zafi a Ramadana ko azumi mutane da yawa ba su inda masu aikin karfi ne wanda ku yake azumin to yana cikin AC baya fita za ka ga kana cikin AC hankalinka a kwance kana fita waje sai ka ɗauka kona ka ake yi sai ka ga duk karu ne baka ma yi tunanin ana wannan zafin ba to wannan zafi in yayi yawa yana sa kansa ta fata cutar kansa skin cancer to na daga cikin abin da ke kara fatar mutum daga kansa shine shafa man zaitun a cikinsa haka Abdullahi ibn Abbas yace yana kara fatar mutum daga dukkan nau'in cutarwa shi yasa idan kana zama a wurare za ka ga musamman akwai man da ake sa mutum ya rika tsaya yana shafawa a jikinsa don kara fatarsa daga kansa ko kuma wata irin kansa mafiya yawan man za ka ga daga zaitun ake yin sa musamman ake recommending idan kana rayuwa a wurin to je ka tsaya ka rika shafawa saboda zafin ranar ya wuce abin da hankali zai kama shi yasa manzo Allah ya ce ku rika shafawa kuma yana da kyau a rika shafa shi a gashi yana kyautata gashin mutum mafhum tayyib yana kuma hana cututtuka dake da alaka da gashi insha Allah ta'ala yace fa innahu lalle shi zaitun din min shajaratin na daga bishiya mubaraka wacce dake mai albarka kamar yadda Qur'ani yace yuqad min shajaratin mubarakatin dake bishiya ce mai albarka kuma bishiyar zaituna daga cikin albarka da tana da tsawon kwana idan ta fara ƴaƴa tana kai akalla shekara 40 gabanin ta daina akalla ta kan yi 40 ya tsaya ƴaƴa ba ta tsaya ba to kaga duka yana ƙara tabbatar da me da albarkar ta tana yin akalla shekara 40 wallahu ta'ala na'am don haka Ibn al-Qayyim rahimahullah ma cikin Zadul Ma'ad yayi magana mai muhimmanci akan zaitun din kaman juz'i na farko ta ke 208 yayi maganganu masu tsawo akan muhimmancin aiki da man zaitun musamman a wajen shafawa a jiki yana taimakawa wajen lafiyar jiki yana yin kamar rigakafi yana kuma kiyaye lafiyar da mutum yake da ita insha Allah ta'ala na'am حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الزيت ودهنوا به فإنه من شجرة مباركة وانا حديث يقول يحيى بن موسى دغا يجي عبد الرزاق يبابو لاباري دغا معمر بن راشد دغا زيد بن أسلم دغا بابنصا daga Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu kan yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci sabbata a gare shi yace kulu zayt ku rika cin azzaitun shine da turanci ake cewa olive oil olive man sai a ce olive oil ko wadajinu bihi ku rika shafawa a jikinku fa innahu lalle shi min shajaratin mubaraka yana daga bishiya wacce take mai albarka wannan hadisi asalin isnadin sa akai makal a ciki kamar yadda muke iya gani amma Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah da ya duba hanyoyin sa yace hadisin yana kai a matsayin hasan musamman akwai hanyar hadisin cikin musannaf na Ibn Abi Shayba rahmatullahi alayh a juz'i na 19 hadisi na 19568 cewa hadisin wannan hanyar biya da ingancin aka gwama da wannan yana kai a matsayin hasanun hadisi ne mai kyau mafhum tayyib don haka yace manzo Allah yace kulu ku rika cin azzait ku rika cin zaitun shine olive ko yana da ƴaƴa in an tatse an matsa ƴaƴan shi yake bada me yake bada mansa to kuna iya cin ƴaƴan kuma kuna iya shan man nasa saboda mai saboda albarkar da ke cikinsa na daga cikin albarkar da ke cikinsa zan iya bayani kaɗan a ciki masana kamar a ɓangaren medical bincike ya bayyana cewa yana da healthy monounsaturated fat wato yana da wadatuwan abin da ake cewa monounsaturated fat wanda shi kuma a jiki baya cutarwa aiki da shi shi kuma wannan yana da amfani wajen girki kaman dafa abinci man zaitun ana iya girki da shi ana iya dumama shi a ci dan wake da shi ana iya yin miya da shi ana duk abin da ake yi na girki yana da muhimmanci to shi yasa yana da monounsaturated fat wannan yasa yake da matukar muhimmanci a wurin girki dan ana girki da shi sannan na daga cikin fa'idarsa yana maganin abubuwan da suka shafi diseases kaman heart disease cuta na zuciya ko kuma abin da ya shafi major diseases kamar cutan kansa man zaitun ko kuma aiki da zaitun yana taimaka da ikon Allah subhanahu wa ta'ala wajen kare mutum daga cuta kamar ta kansa yana da very strong anti-inflammatory properties wato akwai property na da suke da matukar muhimmanci wanda suna taimaka mutum wajen kariya daga kaman heart disease kisa waɗanda a fabulansu suke da heart disease ana ba su shawarin su yawaita aiki da man zaitun saboda cikin taimakon Allah subhanahu wataala yana taimakawa man zaitun yana preventing stroke abin da ya shafi mutum ya samu stroke ko ya samu wani paralysis da bangaren jikinsa shanyewa bangaren jiki saboda yawanci bangaren jiki shanyewa na faruwa ne dalilin kaman brain hemorrhage to ya zama flowing jini baya gudana daidai ko kuma jijiyoyin jini da ke kwakwalwar mutum suna leaking to ne kan yi causing hemorrhage idan yayi crossing yakan ba mutum koda wani stroke a cikin sa, to yawanci man zaitun shan sa yana gyara hanyoyin tafiyan jini a kwakwalwar mutum da dakikon Allah subhanahu wataala ba a cika samun matsala wacce take mai girma da shi ba. Sannan kuma yana preventing dukkan wani nau'in disease na zuciya, kamar yadda na bayyana a baya, in an samu family da ke da matsala na heart disease to ana ba su shawarin su yawaita yin aiki da man zaitun. Na daga cikin fa'idarsa, tunda yana da monounsaturated fat ne, bai da alaka da adding weight ko kuma obesity, bai da alaka da shi, wato ko ana ce bai sa mutum ya kashin tumbi ko kuma ya nauyin da ba a bukata. Mafhum? Tayyib, gashi dai akwai fat a ciki amma wannan bai da tasiri wajen sa mutum ya yi katon ciki ko kuma ya yi nauyin da baya bukata. To zaka shi aiki da shi baya kadin wannan mutum irin wanda mutum zai ga kaman wannan ya cutar da shi. Na daga cikin fa'idansa da ikon Allah yana iya preventing ko magance diabetes wanda yake type 2. Akwai diabetes da yake type 2. Aiki da olive oil ko kuma olive din gaba ɗaya ta hanyoyin da ya dace cikin taimakon Allah subhanahu wa ta'ala yana iya magance wannan. Sannan yana taimaka wajen yaƙi da duk wani abu da ya shafi na bacteria da ke jikin mutum. In ana son a kashe bacteria a jikin mutum, ko da a jiki ne ko a gashi ne, sanya man zaitun yana iya kashe bacteria ko wani abu da ke jikin mutum. Wannan su ne a takaicen takaitawa abubuwan da malamai suka yi bayani na binciken zamani cewa man zaitun da ikon Allah yana iya magancewa. In mutum bai kamu da shi ba, kuma yana taimaka ya zama a matsayin rigakafin kare shi daga waɗannan nau'ukan cututtuka. Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu gaba ɗaya. Sai dai babbar matsala shi ne ba ko ina ake samun mai shan sa ba. Wani ya gyara zama ya ce yauwa abin da dariya ke nan. Musamman a yanzu rashin gaskiya ya yi yawa. Duk abin da aka yake da albarka ko yake da tasiri ko yake da daraja, to mutane sukan yi mummunansa suna sayarwa. In mutum yana da hali sai duba wuraren da ya aminta da suke sai da wannan. In tafiya kai wata kasashe kamar kasashen Larabawa, da yawansu kusan zaluncin bai yawa haka da ake dora mummuna a sayarwa. Kuma a babin adalci shi ne ko da mutum bai san akwai adalci, kasashen Turawa su ma suna da mai kyau, kamar kasar Italy, kamar England, kamar Germany, kamar Spain, duka waɗannan wuraren ana samun olive oil wanda yake mai kyau. Mafiya yawa a can suna da tsananin sa ido da zai wahala mutum ya yi na ciwaciwon ya zo ya sayar ba tare da an gane an yi maganinsa ba, kuma an zo siya kala-kala ne. Mafi ingancin shi ne extra virgin olive oil. Za mu ga a rubuta extra virgin olive oil. Bincike ya bayyana cewa dukkan nau'idinsa wanda ake sarrafawa na zamani man nasa, wannan shi ya fi tasiri. Akwai wanda za ka gazo da man a ciki da kuma kwayoyin a ciki, duka ana yi samun sai gansu a ciki kuma an tura da mai din shi ne, kana iya aiki da man kuma kana iya aiki da kwayar. Waɗanda su ne irin abubuwan da ya dace mu riƙa shagalduwa da su tsakaninmu da iyalanmu da makamantansu, amma mafiya yawa mun watsar da su, kuma mafiya yawa maganin da muke aiki da shi da waɗannan nan ake yi a kawo mana su. Mafiya yawa duk abin da kaga ya tabbata a sunna an ce yana magani ko fiyayyen halitta yana yawan aiki da shi, wallahi na yin za ka ga duk abin da ake na magani na zamani sai an ɗauko wannan an saka a cikinsa. To amma mu ga muna a cikin addini, amma maimakon mu yin sai ya gagare mu, muna jira sai Bature ya je ya tantance ya yi komai ya yi bincike ya yi magani ko sai mu zo muna sayansa da tsada. Amma ba za mu yi aiki da abin da shari'a ta karantar da mu. Bil haƙiƙa wannan akwai matsala wacce take mai girma. Allah ta'ala ya kare mu daga matsala din gaba daya. Qala Abu Isa at-Tirmidhi rahmatullahi alayh yace wa Abdurrazzaq kana yantaribu fi hadha al-hadith fa rubbama asnadahu wa rubbama arsalahu. Shi Abdurrazzaq da aka kira a cikin hadithin wani lokaci yakan samu ittirabi, yakan samu rudewa a cikin rawaitun hadithi din, wani lokaci ya jingina shi, bi ma'ana ya kira isnadin har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wani lokaci kuma arsalahu sai ya irsalin hadithin, wato sai ya cire sunan sahabi daga kan tabi'i sai ya irsalinsa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine hadithi mursali. mafhum kamar yadda kodan kusa-kusa elementary mai baikuniya ai ya fassara mursali ko yace wa mursalun na'am na'am jazakallahu wani da yayi mana ومرسل منه الصحابي صفات وقل غريب ما روى راو فقط جزاك الله خيرا زادك الله علما وإيمانا يتي مرسل شيني وندد أكدو إسناد حديث سيأك الصحابي يفادي أتكين إسناد باكرا شبا تابي إسي كي إسناد زوا قمان زوا الله صلى الله عليه وسلم بايوكما شيبي قمان زوا الله دمبا شياك صحابيني صحابي قمان زوا الله صلى الله عليه وسلم وعندما يعرف أتكين حديث أكوي ينكيوا shine sai a ce mursalin shine ya ce arsalahu wato ya mai da shi mursali malam usaimi ya ce amma inda muna da yakinin wanda aka cire sahabin da ya cika sharadin sahabi kamar da yake manzaman annabi wa amana bi di wa mata fil islam in muna da yakinin sahabi ne za a ce hadisin dhaifi ne akan wannan dalilin ba zai zama dalili ba shi yasa sai ya ce to ya fi dace a ce wa mursalun minhu sahabi saqat gara a ce wa mursalun ma fihi man fawqa tabi'i saqat wato sai a ce mursali shine wanda aka yadda wanda ke sama da tabi'i amma sai ya zama da ibi saboda ba mu da yakinin na sama da tabi'in ya cika sharuddan zama sahabi ko bai cika ba in ya cika sharuddan suhuba ya zama sahihi in bai cika sharuddan suhuba ba ya zama zai iya zama da ibi to sai ce tunda aka ce man min sahabi saqat in har an tabbatar su ya zama sahabi to ai hadisi ingantacce ne dan kai ce gara a ce wanda yake saba da tabi'i ya fadi wancan hadisi na Abdurrazzaq rahmatullahi alayhi na 19568 hanyar sa mai kyau ne dogaro da wannan yake tabbatar da ingancin hadisi din wallahi ta'ala alim haddathana sunji wa huwa abu daud sulaiman ibn ma'bad as-sunji قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن اسلم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نهوى ولم يذكر فيه الامر وانا حديث شيما daga sunji daga abu daud sulaiman bin ma'bad daga abd al-razzaq daga ma'mar bin rashid daga zaid bin aslam daga babansa shima sai yace daga annabi sallallahu alaihi wasallam bai kira umar bin al-khattab ba kuma shi tabi'i ne amma sai kira sahabi duka dai wannan hanyoyin hadisin ake magana akai wa rubbama asnada wani lokaci abd al-razzaq zai sadar da hadisin ya kira Umar sai zama ya zama musnad hadisi ne hadalle wa rubbama arsalahu wani lokaci kuma sai ya irsalin sa sai ya cire sunan sahabin wa rubbama asnadahu kama saqahu al-musannif al-awwal wani lokaci yana kawo shi kenan asnadahu kamar yadda ya zo a hadisin farko shine na an Umar ibn al-Khattab asaba shine asnadahu wa rubbama arsalahu kama fi tariqil ukhra wani lokaci kuma sai irsalin sa sai ya cire sunan sayyidina Umar radiyallahu anhu kawai sai ya ce tabi'i ya ce annabi ya faɗa sannan kuma tsakanin su babu saduwa da juna in aka dauki hanyar asnadahu ya tabbatar da hadisin wanda yake daura cewa babu inqita'i babu yankewa a cikin sa in aka dauki arsalahu akwai inqita'i hanyar da ta zo ta musannabun Abdurrazzaq musannabna Abdurrazzaq rahmatullahi alayh sai ya tabbatar da cewa hadisin yuqawwi ba'dahu ba'da wa yakunu hasanan sai da masashin na karawa sashi karfi sai da hadisi ne mai kyau wallahu ta'ala ala haythu qala inda yace an zaid ibn aslam an abihi alin nabi anan wurin shine arsalahu wa lam yadhkur fihi akuma anan bi kira sayyidina umar ba radiyallahu anhu na'am dak ala ayi hal hadisi ne mai inganci hadathana muhammad ibn bashar qala hadathana muhammad ibn ja'far وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء فأوتي بطعام أو دعي له فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه وانا حديثي يقول لك محمد بن بشار شيني بندار قال حدثنا محمد بن جعفر كما شيني غندار وعبد الرحمن بن مهدي صوفي سكتي حدثنا شعبة شعبة بن حجاج كنا عن قتادة قتادة بن دعامة بن قتادة عن أنس بن مالك أنس بن مالك بن النضر بن زندم بن حرام قال يجي كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي سيرادة من تستبت أغريش يعجبه ينا برجيش ينا سمع الدباء والدباء fa'utiya bi ta'amin wa tarasi aka zo masa da abinci aw du'iya la ko aka kira abinci gare shi ko aka kira shi zuwa da abinci fa ja'altu atatabbahu sai na sanya ina bibiyansa fa azabu baina yadayhi ina dauko dubba ina sawa gaban sa lima a'lamu annahu yuhibbuhu dan na san yana son dubba din kana nabi annabi ya kasance yujibuhu yana burge shi yana son sa addubba me dubba me dubba na'am wani ya fara daga can me kabewa jazakallahu khairan zadakallahu ilman wa imanan wa ikhlasan wa tawfiqan wa hidayatan wa iyal وإيايا وإياكم جميعا دبا akwai kala kala kamar da ake cewa kaza su kai shi kaza kaza sun kai kala 500 daban-daban kowanne kasa da irin nasu mafi kusanci da zaka fassara shi da shi anan in a bangaren abu ba abinci bane sai ka ce shaltu in ana maganar abinci kuma sai ka ce kabewa shi ya fi komai dacewa a fasarar dubba da shi kabewa wannan shi ne abin da yake mafi kusanci da shi a abincin da muke ci in ana maganar speci na tafi wannan shi yake shiga ciki a nan wurin so da haka manzon Allah yana son dubba yana son kabewa a abinci yana sha'awar abincin kabewa me ke faruwa Anas ibn Malik radiyallahu anhu yace fa utiya bi ta'amin sai aka zo masa wani lokaci da abinci utiyan nan fi'ili ne ma bi fi'ili ma bi mabniyyun lil maj'ul sai aka zo masa da shi ba fa da kawai waye kawo ba dan ba wanda ya kawo muhimmi ba ana so a bayyana maka son sa da kabewa aw shakku min arawi aw du'iya la ko kuma aka kira shi gare shi abincin kenan wato kamar an gayyace shi cin abinci yace Anas ibn Malik radiyallahu anhu yace faj'altu sai na sanya atatabbahu ina bibiyan kabewa a abincin fa azabu baina dai sai ina kaiwa gaban manzon Allah ana cin abinci in naga kabewa a cin abinci sai in kai gaban sa lima a'lamu annahu yuhibbuhu dan na san yana son kabewa so da naga kabewa a abincin kaman abincin na dewa ana zazzaba nan kabewa sai in dauka sai na kai gaban sa shi kuma na aje sai dauka yace wannan na farko yana karantar da mu cewa idan kana tare da wani wanda yake na gaba gare ka a matsayin babanka ne ko wanka ne ko mai gidanka ne ko malaminka ne ko shugabanka a wajen aiki ne kar ka yadda ka zama dakiki a rayuwa duk inda ka zama shi ɗan ka iya gane ko kallo ya haka gane me yake bukata ka zama mai kula in ka zauna da mutum wata uku ya dace idan ya juya haka ka gane oke sai ka fita da sauri ka kira wanda ake nema saboda ka gane me yake bukata haka ake in ya duba agogonsa to ka sai na ake so a ce ka kula da lokacin dan me dan ka kula da tsarinsa idan ka gan shi kana iya gane yaushe ya dace ka yi magana yana cikin nishadi yaushe ne bai dace ba yaushe ne ka ga weather is not safe for landing to sai ka yi shiru haka ake yi amma wani zai zauna gaba ɗaya bai da kula ka zama mai kula da mutum daga kafula suka gane yaji dace ayi magana kuma kina mace da miji haka yaji ke zama ba wai duk girman matsala ya shigo cikin zagin kai yana shigowa ko hula bai aje ba kina kokarin gaya masa matsala in mutum yana cikin gajiya bai son karin matsala ba shi ya huta sai ya fara nishadi wacce yayi kaza kaza sai aka fara dariya to ya baki kofar ki faɗi matsala amma yana shigowa bakin bari ya nutsu ba kuma damuwa ta masa yawa ya zo ne rage damuwa a gida ko sai ke kara ba zai fahimce ki ba ko mahaifin gina cewa kai ku tafi ku tafi to yana zo cikin gajiya da damuwa ne ba su fahimta ba shi kuma za su dame sai ce ku matsa da Allah ku bani ba yanzu ba to haka ake bukata muku ka duba fa abincin aka kawo amma Anas ya gane me yake so kuma saboda tsabar biyayya sai yana daukar abin yana mika masa yana kaiwa ga gabansa kaga yaron ji yana son abu na biyu kuma ya gane cewa in na dauka na kai gabansa ba zai ke ba to haka ake so idan muna zaune da mutane duk inda kake zaune akwai wani na gaba gare ka ya dace ka san shi psychologically iyaka ka gane in magana ne yaushe dace ai wani labarin labari ke so wanne ne baya so
idan ya baka assignment yayi dace ka yi shi ko me bai dace ka yi ba, idan ka ganshi a dan tsuna ka iya predicting me ya dace shi ya za a yi ka dan rage matsalar, in ka ganshi yana cikin nishadi me ya dace ka ga masa a lokacin, in yana da damuwa me zaka fada ka rage damuwar, ka iya ganewa. In waya ne ya wuce yaushe kike kiranka, ba zai yana kiranka babanka ya maka miskul goma sha ɗaya baka dauka ba, kuma ka san lokacin da yake neman ka. Duk waɗannan rashin iya kula da juna ne, amma in ka zauna da mutum ko wata uku ne ya dace ka yi dirasansa iyaka. In mace ne, duk inda ta yi wata uku a gidan miji ya dace ta gane me yake bukata, in ta fahimta to zai zo da sauki. Wani yana cikin gajiyar yana ƙaunar ki, amma saboda ba kya kula da shi ba za a shirya ba. Yana cikin gajiyar kin shigo daga isowarsa kin fara masa maganar babu kaza ba a yi kaza ba, kuma ka ce za a je holiday za a yi kaza. Wai ka magana wannan, kina gan mutum ya shigo ko annuri babu a tasarsa kina magana holiday? Ai ba wannan magana. Ai akwai hali masa abin da ke son dan gaggawa ki koma gefe ki dan magani, har sai kin ga abin ya sassauto to zai ki zo. In ki kai mu bishe ga ya amsa ya ce zo mana to shi ke da sufin shi ne ake. Ai haka ake. Amma rashin kulan yakan sa matsala da ya ba ma magancewa. Wallahi rashin studying juna psychologically yake affecting aure da yawa a ƙasar Hausa, yake affecting ma'aikata da yawa a wurin ayyukansu, yake affecting mu'amalar ƴaƴa da iyayensu saboda rashin kula. Wani kwata-kwata baya kula da wanda yake na sama da shi ya gane me ya dace me bai dace ba, yayi dace baya kula. Ba a haka, duk wanda kake gaba da shi yake gaba da kai to kula da me ya dace kai me bai dace ba. Yaushe za ka yi magana yaushe ne ba za ka yi ba, yaushe yake cikin bukatar magana yaushe ne ba ciki. In akwai alama rashin sakewa me ya dame shi, wasu abubuwan sai kana iya predicting yau da gobe sai ka gane a ke shi. Kira ka haɗa miji haka ake shi. In baki fahimta ba sai zo ɗan ƙaramin abu sai sa shi ma sai ta miki reacting ta hanyar da bai dace ba. Ki shigo, kin shigo kaina ko sallama ba ki yi, kawai ki shigo kai mutum babu assalamu alaikum. Fita, fita, ki sallama. Kuma da shigo assalamu alaikum wa rahmatullah.
Allahu akbar.
Sai kuma ya ba zai, mai gida ina sallama ke ta ai mala'iku rahama sun amsa. Na san namiji idan yana da matsala. Wallahi ko tsohon mashin road master da ke shi matsala. Haka ne. To sai ki dau dan karami abu, sai ki dauko kanki babba. To kula yana da matukar muhimmanci. Ina ba mu shawari yayi karanci matuka da gaske ga matasa yanzu da suke tasowa ba su iya kula da iyayensu me suke bukata, malamansu me suke bukata, shugabanninsu me suke bukata, wanda nake kwanshi me yake bukata. Wadannan abubuwan duk sai kayi dirasan su. In ka fahimta sai kaga wannan ya baka daraja a wurin mai gidanka fiye da kowa, saboda kana kula kuma duk abin da ya san ya bar maka to zai je bacci bai da matsala. Wannan yana da matukar muhimmanci. Wannan wasu da ba mu ba sai kaga sun fi mu irin wannan. Ba wai don Allah wani yake yi ba, amma dai saboda tsabar iya cin hatsi yana yin. To me yasa kai ba za ka yi ba? Yana da matukar muhimmanci. Allah ta'ala ya rufa mana asiri ya samu wani lafiya. Don haka sai manzon Allah ya ce ina kaiwa gabansa, lima a'lamu annahu yuhibbuku, saboda na san annabi zai yi da aminci sabbata a gare shi yana matukar son kabewa. Duk inda ya ga kabewa to yana kauna. Wannan hadisi shi ma yana da inganci. Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala ya kawo shi, isnadi mafi inganci shine wanda Muslim rahimahullahu ya kawo hadisi na 2041 cewa hadisi ne mai kyau. Yana da matukar muhimmanci mu yawaita aiki da kabewa. Duk yanzu waɗannan abubuwa ne masu amfani a cikin mu, amma yanzu mun bar su. Yanzu rabon da ka sai kabewa a gidanka din yaushe? Ni dai na san na tashi a gidanmu 70s, wallahi ina shan gwatan kabewa sosai. Zai wahala a yi sati ba a yi ba. Duk abu ne masu amfani. Yanzu irin su wannan da kake gani zaitun da muke magana, ni na san na tashi Allah ya ji kan mahaifina, baya rabuwa da shi a ɗakinsa, ba a rabuwa da wannan zuma, ba a rabuwa da ita a ɗakin. Amma yanzu ina mun cika fridge da 5 alive, 7 alive juice da baka, wasu abubuwa ma baka san da me aka yi ba. Mutane saboda tsabar a je a kawo wani abinci sai a ɗauko shi wai 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 da kwai aka yi shi a gwangwami, ku zo za ku cinka ba, sai an zuzubuta da gani fari-fari za a gani haka. To kon menene shi? Kwannan na me aka yi, kwannan mene? Mun bar abubuwan da suke da muhimmanci mun koma kawai abubuwa ne da kawai they are all account status. A gidan wani akwai kaza, gidan wani ma na ce a ce akwai. kabewa na da matukar muhimmanci. Medically akwai benefits da dama na aiki da kabewa. Daga cikin mafi muhimmanci, bincike ya bayyana cewa kabewa na strengthening brain din mutum. Brain da sako da ke cikin zuciya na ilimi yana taimaka baka wajen gaggawan tunani, recording abun da ka karanta ba tare da ka sha wahala ba, kuma yana sa ka zama mutum ne da kullum kana cikin alert, kana kula da me ke gudana. Shan kabewa yana taimakawa wajen bada karfin memory. Mutane da yawa suna bukatan wannan, ko ba a bukata? Ana bukata. In ma banzu da aka fara ne ko ba nawa suke cin daji su yi. Na daga cikin fa'idan kabewa na maganin diabetes, yawan aiki da kabewa cikin taimakon Allah subhanahu wa ta'ala yana maganin diabetes. Na uku, kabewa da muka yi bayani a baya akan mai akan zaitun, kabewa yana improving circulation na blood a cikin mutum, ba wai kadai a brain da muka yi magana akan zaitun ba, a dukkan jikin mutum jini ya rika flowing, yana circulating yadda ake bukata. Kabewa na taimakawa wajen wannan matuƙa da gaske. Na daga cikin fa'idan kabewa na strengthening kasusuwan mutum su yi ƙarfi. Misali mai sauki, da Allah da mu yanzu da iyayenmu da kakanninmu suwa suka fi ƙarfi. Suwa suka fi ƙarfi. Allah ta'ala ya gafarta musu, Allah ta'ala ya ji kansu, Allah ta'ala ya kai haske zuwa ga kabarinsu, Allah ta'ala ya yafe musu kurakuransu, Allah kada ya haramta mana rayuwa da su a gidan aljanna. Kabewa na daga cikin fa'ida, tana strengthening, tana ƙara ƙarfin ganin mutum na ido, tana taimakawa wajen ganin idon mutum ya yi kyau, tana ƙarawa ido ƙarfi kenan. Yawan aiki da ita ga mutumin da idon ke da ƙarfi, tana preserving ƙarfin da idon su yake da shi. Kabewa tana taimakawa wajen ƙara lafiyar zuciya, zuciyar mutum ya zama ta kara lafiya a cikinsa da ikon Allah. Kabewa na taimakawa. Na daga cikin fa'idan kabewa na building muscles na mutum. Idan mutum yana so ya building muscles sa, yana physical exercise, daga cikin fa'idan abin da ke taimakawa wannan, kabewa na yi. Na daga cikin fa'idan kabewa, cinta a cikin abinci ko wani bangaren abinci na taimakawa wajen narkewan abinci a ciki idan aka ci shi, ko wani irin abinci matukar an hada da kabewa ko kadan ne aka ci, insha Allah ta'ala abincin yana narkewa da wuri a cikin dan adam, kuma yi masa amfani. Wannan yana daga cikin fa'idodin da ake samu a cikin kabewa, wanda binciken likitanci na zamani ya tabbatar da haka duka. Wallahu ta'ala a'lam. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حفص بن غياث عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن أبي قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء يقطع فقلت ما هذا؟ قال نكثر به طعامنا. قال أبو عيسى وجابر هذا هو جابر بن طارق ويقال ابن أبي طارق وهو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نعرف له إلا هذا الحديث الواحد وأبو خالد اسمه سعد. وأن حديث يقول لقتيبة بن سعيد قال حدثنا حفص بن غياث يتي حفص بن غياث يا باب العباري عن إسماعيل بن أبي خالد لقى إسماعيل بن أبو خالد لقى حكيم بن جابر لقى بابنسا جابر بن طارق يعني جبابا فالطارق قال يتي دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ناشق كان النبي سيران أمينك استبت أغنيش فرأيك سيناك عنده أورنسا دباء أخي كبيوة يقصى دأكي تييّنك وأنا تييّنك كبيوة. فقلت ما هذا سيناك منين وأنه قال يتي نكثر به طعامنا منا سنّي كبيوة منا يويت أبنك دشي. In an ce ga abin da za a dafa sai a ɗauko kabewa kaɗan sai a saka, sai ya ƙara kwantiki da adadin abincin,
da kuma kwalitin abincin kenan insha Allah ta'ala nukassir bihi ta'amana bangaren quantity da quality muna ƙara adadin abinci kuma muna ƙara abincin albarka da lafiya kana abu isa yace wa jabir hadha wannan jabir shine jabir ibn tariq wa yuqalu ibn abi tariq kana ce masa ibn abi tariq wa huwa rajulun min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam shi kuma mutun ne daga cikin sahabban manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi shi Jabir ibn Tariq din kenan wala na'rif lahu illa hadha alhadith alwahid imam at-tirmidhi rahmatullahi alayhi yace ba musanya da wani hadisi ba sai wannan kwaya da kadai ne hadisin sa da muka sani bayan wannan hadisi ba musan wani hadisi da ya ruwaito ba sai sa akwai sahabban da hadisan su da suka ruwaito wasu sahabbai ma ba su ruwaito hadisi daya ba in ma sun ruwaito to Allah ta'ala bai kaddara hadisin yayin nisan kwana kisowa zuwa gare mu ba har ma lokacin da ake tarawa a ta duba a tara su ba wa abu khalis ismuhu sa'ad shi kuma abu khalis sunansa shine sa'ad wannan hadisi shi ma hanyar sa da akwai bai matsala ba idan muka duba cikin tahqiqi na shama'ilun nabi sheikh muhammad nasir al-albani rahmatullahi alayhi ya tabbatar da cewa hadisin yana kai matsayin hadisi ne sahihi ma ba hasan kadai ba iya da hanyoyi da dama da suke kara masa karfi insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya sa mu wange lafiya
amin
na'am حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الخياط فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد قال أنا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبأ الدباء حوالي القصة فلم أذر أحب الدباء من يومئذ وانا حديث يقول لك قتيبة بن سعيد لك أنس بن مالك سنقوم يقول لك إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة شوى ياجي سعد بن مالك رضي الله عنه يقول ينا شوى inna khayyatan lalle wani tela da a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya gayyaci manzon Allah tsira da abinci sabbata gare shi da ta'amin zuwa ga abinci sana'u da ya dafa masa ko kuma yayin abincin dan manzon Allah da sallallahu kana Anas tace fa zahabtu ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai na tafi tare da manzon Allah tsira da abinci sabbata gare shi bi ma'ana kenan sai nayi me sai na raka shi مفهوم سي نركاشي فقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا سي ميكا منزون الله كمان بريدي كو غراتا من شعير دا اكاي دغ شعير كمان بالي كينن كو ومرق فيه دبا دا كما مرق وندا ا cikin sa akwai dubba in an ce marq shine abin da ake yin sa kamar a hada shi da abincin da za a ci kamar a ce ko wani abu na miya ko wani abu da ya shafi kamar kunu da ake yi wato mahadin abincin wa qadid tare kuma da qadid a cikin abincin qadid kuma nau'in nama ne qala Anas yace fara'aytu an-nabiy yatatabba'u ad-dubba sai na ga manzon Allah yana bibiyan wannan kabewa din hawalayin qasa a kewayen kwana falam azal ban gushe ba tun daga lokacin uhibbu ad-dubba ina kaunar kabewa min yau madidin daga lokacin dan na ga manzon Allah yana so ni ma sai in ga ina son kabewa wannan shine imani inna khayyatan lalle tela ni ma tela ne na ga ya gugo asali na tela ne gaskiya magana na yi dinki na shekaru wani ya ce kware wata kila ya sani waye ba da ne na ga ya ga wani ya ce kware ka sani ne kake ba da shi nake ne haka ne a kowanne na gani ya san malafcin da nake dinki yadda ake sa cet a nan haka nake zama in saka ina dinki amma gaskiya ba dama wani batun mutum yana karatun sakandare ba a daina ba yanzu yara idan mutum yana jami'a baya komai ina sakandare muna karatun addini wani lokaci daga makarantar boarding school zamu tafi majalisin koyon karatu kaman guda hudu ko biyar daga makaranta boarding school sai mu bidan mu tafi anguwanni daban-daban mu je je kafar mu dauki karatu mu je bolare mu dauki karatu mu je fanta mu dauki karatu sai a dare mu koma makaranta in ana weekend ko ana hutu kuma zan koma wajen sana'a dinki idan lokacin shinkafa ina zuwa garin dadin ko sayo shinkafa an kawo Gombe na riga sayarwa misali wannan kadan kenan daga cikin sana'o'in da aka yi mutum babu wani zauren da ake zo ake karantar da addini a lokacin da bamu je wajen mun yi karatu ba duk zaururuka da ake karatu mun je muna yin su daga cikin malamin mu akwai ɗaya da bai da lafiya yanzu Allah ta'ala ya bashi lafiya sunansa Sheikh Sale Sadauki ya kai shekara 109 akwai abdansa abokina sunansa Malam Ibrahim Amini ne na kusa sosai sosai lokacin da nake zuwa karatu gidansa yace mun ya kai shekara 45 yana karanta shi bai taba ga me na ci na ba a karatu ina iya fita daga fanta mina je bolari gidansa ba a kira sallan asuba kiran farko ba kuma ana karatu bayan sallan asuba ne amma zan fita ba a kira ba in ya kalle ce kai wannan yaro na ce kai yawa to haka muka je mu gaban sa inda je karatu wani lokaci mu yi awa uku yana da uzura ma ba zan tafi ba in kowa zai watsa ni anan zan zauna in kuma a cikin wanda suka zo karatu akwai wanda yayi abin da ni ban yi ba to a wurinsa zan fara koya gaban nan a zo a zan ce to dan kara mini abin da ka iya dan sa Malam Ibrahim aboki na ne amma duk da haka in ba ku ba da zan ce Malam Ibrahim kai kaza in yace zan ce to kara mini yasa ni ko aboki ne lokacin da nake gato in dai yayi abin da ban iya ba sai na biya koya mini ko aboki na ne ko aboki nake da shi indai ka iya abu na addini ban iya ba to wallahi sai na makale maka nayi biyayya na koya to haka za mu je gidan sa yana kwance amma duk wata matsalar ilimi idan ka je ko yana kwance nan zai baka amsar ta sai ku bude littafi in kun bata kuna jan bakin ba yana kwance zai ta da kashi na je gidan sa a gidan sa na kammala risala a gidan sa na yi askari a gidan sa na shiga muhtasar na malikiya a gidansa na yi bangare mai girma na shu'ara'ul jahiliya kifa na biki min zikira habib ko a gidansa na farkan ta duk takaddun mafiya yawa masu karfi takaddun luga amma yana raye wani lokaci Sheikh Usman na Sheikh Zahir Usman Bauchi ya karanta ya ce ai malaminka da kai kato gaban sa ai abokin karatun mu ne sai dai yana gaban mu a sangaya na ce wai yace Sheikh Sale Sadauki da na koma tambayar zai ce eh haka ne bangaya ne suka yi karatu na haddan qur'ani amma shi Sheikh Sale Sadaukin kaman wansu ne yana gaban su to haka ake karatu na addini yanzu zamani yayi sauki kuna kwance a masallaci mutum ya kishin gida da AC wallahi muka je lokacin malam yana kan tabarma akan yashi muke zama kuma ana karatun da ladabi ba wanda zai ji kuskure ba ce malam kai kuskure ko jan baki aran mai kusa ga aran ma aran ma aran ma aran ma ba wanda ke iya kallon malam mai sai yayi kuskure ba da yanzu ka tura zama mai araha wani ba zuwa majalisin haka kawai yana zaune wa Facebook yake karatu shi duk karatu to in kai ka koya ka bauta Allah ne yayi amma matsalar shi ne duk matsalar ilimi kuma shi ma yanzu sai ya bada fatawa yana zaune haka kawai a Facebook yana zai ce maka hadisin laifi ne saboda tsabar rashin karatu saboda tsabar rashin ilimi duk matsala ta rayuwa kowa amince sai wanda ya karanta yake yi haka wanda ya karanta likitanci yake yi wanda ya karanta engineering yake amma matsalar addini yanzu kowa yana fatawa kowa yana yi Allah ta'ala ya bamu mafita
amin
Allah ta'ala ya samu wani lafiya so gaskiya na yi dinki na shekaru da dama ina dinki kuma har yanzu idan bukata da koma zan iya koma na yi dinki
Allahu akbar
wannan shine kaida babu wata sana'a ta halal da raina yake cin ba zan iya yin ta ba a rayuwa babu ita duk abin da yake halal ne wallahi ladin inda bukata zan yi shi lalle ce la da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ila ta'amin zuwa ga abinci sana'a ko da ya masa wanda ke karanta da mu yana da muhimmanci mu riga yin abinci muna gayyatar mutane da suke da time suke da wata daraja su ci abinci an gwarku akwai liman yana karantar da ku ko yana da muku limanci wata ran sai ka ce akar maka Allah ina sha'awan a cikin yan kwanakin nan mu duba date da ce ina so in gaice ka gida na mu ci abinci tare bayan an yi isha ku shiga gida ku ci abinci da shi zai ji dadi dan miyar da kake rena wani limamin a gidan sa rabban da ai wannan tun 1970 wani ma rabban sa tun da Allah ya taba tun da sa amma sai ka rena sai zo ya karantar da ku ya limanci ba wani wanda ke tunanin ya madara da lima kuma kaga yayi kabduwa shigari yazo yayi ba'adi ba mai tunanin wata maza ta ka kaza da ba'adi to Allah yanzu duk zuwan ka Makka da Madina sau nawa kaji Sheikh Sudais yayi kabdi ko ba'adi to shiga ji Sheikh Shuraim yayi tambaya ce mai sauki yaushe kuna kallon sallan ashibi yaushe kake ga an yi amma limamai yanzu wannan cikin kunci ba ya kana zuciyar ya kane ba mai tunanin matsalar sa yana tsaye wani liman yayi fatiha ya dauko at-tahiyatu lillahi aka yi subhanallah aka yi bai ma san da shi suke ba aka jawo shi ya doki hannun wanda ya jaji yana da kyau mu kula da waɗanda suke karantar da mu addini musamman wanda suke da karamin ƙarfi ya dace a ce kowa iya da sana'ar da zai rike idan aka samu jarrabawa liman bai koyi wata sana'a ba sai karatun to mu ba shi uzuri mu kula da shi mu kuma yi ƙoƙari mu ga 'ya'yansa su ma sun koyi sana'a sun zama limama haka ake yi bai koyi sana'ar ba Allah bai kaddara ya koya ba kar mu ce to wai hana koyin sana'a liman ya wuce wannan yanzu ya za a ba shi mafita amma yawanci ba mu cika wannan ba yau za ka ga limaman ana ta kable ana ba a dai haka ana ta tada tilawa amma za ka ga su Sudais su yi tayi ba ka taba jiran da kaje kaje ana kable ko ba a dai ba kowace sallah zanzan za a yi ba wata matsala kai kai ka san akwai mai akwai kwanciyar hankalin ya sa amma mutu ba mu lokaci sai ga wata shekara tilawar da karfi wata shekara sai ga tilawar babu ita duk matsala ce ta rayuwa saboda duk fa wanda ce fa ne ya yamutsa kuma bai da mafita bare irin rayuwar ta Abuja nan ai magana ce babba ya zai tilawa ta zauna da nan halin gidansa ba abinci yara ba su samu kudin makaranta ba kuma tilawa ta zauna sai da wahala to dole mu rika damuwa da damuwar waɗanda suke taimakon mu a addini musamman wanda suke da karamin ƙarfi so shi zama zuwa Allah ya gaishe zuwa Allah ya ci abinci a gidansa kana da dama gayyaci wasu ɗan malaman islamiyya a yanka ku zo mu ci abinci abin da kake rena wani ya ci wannan miyar ba in kai wasa sai next year ka kara gaidan sai kara ci amma kai wurin ka ba kai bane ma ana yi har ta lalace a zubar da ita amma wallahi shi rabansa daga nan wannan mai wani shekarar sa bakai bai irin wannan naman ba Allah ya bawo mafita amin kana ana sai ce fa zahabtu ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la zalika ta'am sai naji tare da manzon Allah wajen abincin فقرب الى رسول الله خبزا من شعير sai miƙa manzon Allah sallam ya matso masa da shi kaman biredin akai na shadiri wa maragan fiki dubba da kuma mahadin biredin a cikin su akwai kabewa kaman soup da aka yi kenan ko wanda yake da kabewa sannan a cikin sa kuma wa kadid a cikin sa akwai kadid menene kadid shine lahab nama da aka gasa shi wanda aka gasa shi da me da dan gishiri akai wanda za a dan sa gishiri kadan kadan sai a gasa shi sai ya gansa yana wani maiƙo maiƙo haka ya sha gishiri da ne ya gasu to sai ka irin wannan gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ake taran bakon kai gayyata ba ka ga da Nabi Ibrahim yayi ba cikin Zariyat aya ta 26 zuwa ta 27 fa qarrabahu ilay qala ala ta'kulun fa awjasa minhum khayfa qalu la takhaf haka ake yi kar ka gaishe mutanen gida kana da arziki na wadata ana zai kace dauko musu suwan wata dauko suwan wata haba da Allah shi a kunnan ka bai suwan wata yayi saboda duk abin da zaka bashi a gidansa akwai wanda yafi wannan in bai wani sai ka bashi suwan wata bashi dan wani abin sha dan lemo amma wanda yazo ka dauko shi liman ne ka sai da yake ciki labulan ba ma kofa a gidansa tsumma ya daura a kofar gidan kuma ka bashi suwan wata ka masa adalci kasan ku ya ci ko bai ci ba ai sai in za ka gaishe sai ka bari lokacin da aka yanka lafiyayyen nama aka rubuta nan an dan yi sallah za mu shiga gida da Allah mu dan gana ka dace to ba ko bai Allah ji ba ko mai ana yi kana kawo masa na sai gari alhamdulillah ya rabbi wannan farin cikin da ka saka masa a zuciyar sa Allah ne kada zai biya ka ana yi idan sai ka ce to bayan nan sai ka ce dan jira liman sai ka shiga gida sai ka ce to wannan akai wa iyalai
saboda zai shiga gidan ya rasa yanzu ya je ga musu me yace ne koyaya da yana tunanin yanzu ya raba biyu da yace a ba da rabi a je da shi koyaya to in kai kuma sai ka ce a nada wani sai ka ce to akai gida to la'an ka samu liman dan albarka daga nan har she har karshe rayuwa na maka addu'a akan wannan amma kai a wurin ka ba komai bane saboda duk mutun da kware baya raina alkhairi in dai dan kware ne duk kankantan alkhairi baya mantawa yanzu zamani ne lalaci ake manta alkhairi amma mutum da ke da nagarta alkhairi duk kankanta an kai baya manta a rayuwarsa Allah ta'ala ya sa mu wange lafiya kana ana sai sai ce fara'aytu nabi sallallahu alaihi wasallam yatatabba'u dubba sai naga manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi yana ta bibiyar kabewa abincin hawalayin qasa a kewayen kwana in an ce qasa shine kwanan da aka yi wanda ke iya kosar da mutum bakwai ko goma su ci su koshi kalmar larabci ne akwai su haifa in an ce su haifa shine kwanan da ke iya kosar da mutum daya mi'kala shine kwanan da ke iya kwanan da ke kosar da kaman mutum biyu ko mutum uku safa shine kwanan da ke kosar da mutum hudu ko mutum biyar qasa ke kosar da mutum bakwai zuwa mutum goma jafna kuma shine daga goma ya sama da haka kina zaka ga katon tire wani na anguwaccen wani na anguwaccen kuma ana cin abinci tare shine irin na larabawa idan za a yi walima aka kira ka sai kaga wani kwanan tsakaninka da wani mita bakwai ne amma kwanan ne kuke cin abinci sai a dafa sai kaga akuya ce da kaga ake bankara kaza akan karamin tire sai kaga awaki akan shimfudi dai sai kaga akuya uku a bankare kuma sai ka mika hannu kake isowa kuma abincin ake ci Allah ta'ala ya sa mu wani lafiya Allah ta'ala ya ba mu mafita to wannan shine hawalayin qasa qasa shine wanda ke kosar da mutum bakwai zuwa goma wanda kan zuba abinci a kai za su iya ci su koshi muhammad shahid a wannan wurin shine annabi sallallahu alaihi wasallam yana son kabewa matuka da gaske don haka ana suke cewa falam azal ban gushe ba uhibbu dubba ina tsananin son kabewa min yawma idin daga rana saboda yace ina son annabi sallallahu alaihi wasallam naga annabi yana son kabewa son da nake wa annabi sai sa ina son kabewa
Allahu akbar
kaga kai ma yanzu idan ka kama hanyar tafiya gida wukan ko kaga kabewa sai a tsaya a kai gida me ne yake ce mun ga manzon Allah yana son kabewa kuma muna son kabewa duk wanda ya kai shekara 40 ko 50 ko 60 ko wanda ya tashi a gidansu ba a gwatan kabewa a ban tsakani da Allah rabanda a gidanka tun yaushe ba ta baba ko ka ji wani sa ta ina da kai fadan gaskiya wani na nan ya matsa yayi shiru a rika fadan gaskiya ya yace ba a taba yi ba dan Allah a dage ai ba a taba yi ba gidan ka kuma ka san kai auren ka a shekara 25 ya kusa 40 amma a gidan ku ba a yi da suna yi to Allah ya sa wadanda abubuwa fa muke saboda sai muka waye gari abincin ma menun an kure shi duk menun ya kare ne kawai shinkafa shinkafa sai ka rasa maloki kai da iyalan sai magana ittifaki mai za a dafa a gida ita tana so ka gaya mata kai kuma sai ka gara tunawa saboda mai an takura abin an takura ba wani abincin shikenan daga wannan an dan yi tuwon ma yanzu yara ba sa so ba sa so yanzu bare ka ce tuwon alkama ko tuwon gero ko tuwon dawa wa yake magana wannan yara an ba su sai pizza ko sai shawarma sai boga Allah ta'ala ya samu wani lafiya lokaci ya ja sai mu dakata da sai Allah ta'ala ya kai mu gobe da sati mai zuwa za mu shiga ban insha Allah ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidul majid wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa allah ta'ala a'lam